ili bi mabuɗin rayuwa. Shirin namu na yau mun karɓi baƙuncin matashiya Zainab Abdulaziz Kaita, ɗaliba da ke karatun digiri na farko a fannin sanin sinadaran haɗa magunguna da ake cewa pharmacy a Turanci. Tana gudanar da karatunta a wata jami'a da ke ƙasashen daular Larabawa. Ta yi mana bayanai da dama dangane da yadda karatunta ke gudana, kana kuma da irin waɗansu abubuwa da takan fuskanta. Ta ƙara da jawo hankalin matasa ‘yan uwanta mata da su mai da hankali wajen neman ilimi, musamman a fanni da zai taimaka ma ‘yan uwa mata a ko’ina.
Sunana Zainab Abdulaziz Kaita, daga Katsina, yanzu ina karanta pharmacy Dubai, United Arab Emirates. Ina digiri na farko, ina fourth year ina. Insha Allah next year zan gama.
Malama Zainab, za mu so mu san yanda kika yi karatunki na secondary da kuma na primary ma dai gaba ɗaya.
Kami school ina Abuja na yi, makaranta Rabesu Nasir Amfani school. Sai secondary school ina shi kuma Charito Dumai, shi ma secondary school ina Abuja yake. Kuma na karanta sciences, biology da chemistry da physics.
Menene ya baki sha'awa har kika ji kina son ki karatun sanin haɗe-haɗen magunguna?
Kawai dai farko dama shi ina yarinya, ina da wata aunty da ita ma likita ce, yanda take taimakon mutane ya fara bani sha'awa. To ni ma sai na yi decided in shiga cikin wannan industry din. Sannan kuma ina gani a Niger idan na je pharmacist din ba su cika kulawa da mutane ba, sai dai kawai ka je ka sai magani ka fito. Sai na yi decided in shiga nan ɓangaren yanda in gani ko zan iya taimakon mutane da dinga communicate da patients ina da kyau idan sun yi.
Za a ga da dama mafi akasari kamar ‘yan mata sukan ce karatun aikin likitanci da kuma karatun aikin sanin sinadarin haɗa magunguna karatu ne masu wahala. A ke yake ka ɗauki wa'innan karatun?
Ni to haka ne, gaskiya akwai wahala, amma dai ba wai mutum ba zai iya yi ba ne ba. Zai iya yi idan dai ya sa kan shi kuma idan kana so, kuma definitely idan kai karatu za ka ga benefit. Ba wai kawai za ka yi wahala ne ba, definitely idan kai karatu ka sa kanka daga ƙarshe za ka kula cewa duk karatun da ka yi zai amfane ka.
Me yake kawo wannan matsala wanda yanzu za a ga da yawa ‘yan mata da sun gama karatun secondary sai su ce ba su da sha'awar su ci gaba da karatu zuwa gaba, ko digirin farko ko digiri na biyu har zuwa digirin digirgir? Wannan wace irin matsala za ta haifar ga al'umma?
Yanzu so da yawa sai ka ji ‘yan mata in sun gama secondary sosai su ce ba za su ci gaba ba, amma dai gaskiya da kai kyau sosai ka ci gaba, saboda ba wani negative abu da zai iya fitowa from gaining knowledge, ba wani negative abu da zai iya fitowa daga rashin zuwa makaranta. Saboda kamar yanzu a ni a karanta magani da nake yi, matan da normally suka je suka ci gaba da makaranta, it is very easy for likitoci to yi communicating da su. It is very easy for them, kamar idan za ka ba su wani magani inda yake ɗan da wahalar sha, za ka ga wanda suka yi karatu za su ci gane abin da kake gaya musu, zai ci amfane su. Sannan kuma ma matan ma suka ci gaba da karatunsu, za su zo su lura cewa zai taimaka ma yaran su in the future, zai tallafe su kuma cikin auren da za su yi da cikin everyday opportunities in su. Saboda mata da yawa ma idan ba su gama makaranta ba, sai su zo su kasa su ta wahala aiki, sai ba za su iya depending akan su ba. Saboda haka ina encouraging mata su ci gaba da karatu don su iya supporting kansu in the future.